الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da lara wannan majalisi namu mai albarka na masallacin Burhan don karatun fiqhun musulunci a cikin littafin matanin Al-Ashmawi na Al-Allama Ahmad Rufa'i Al-Ashmawi rahimahullahu ta'ala, Abdul Bari Ar-Rufa'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Yau muna ranar Alhamis, zai zama 4 ga watan 24 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira 1440, wanda ya zo daidai da 4 ga watan 10 miladiyyar shekara 2018. Kuma ga mu a yanayi na hadiri ne, wacce sa da yawa ba su samu daman hallara ba, dan haka za mu yi karatun haka a gurguje mu mukammala mu ma mu nade yana mu. Allah ya kawo mana mai albarka. To, muna karatu ne a babin sallar jana'iza. Idan ba a manta ba, wancan sati mun yi bayanai wadda suka shafi gabatarwa a wannan babin, yayin da muka ambaci abin da ya shafi tun daga ihtidari, wato kawo gargara zuwa cikawar mamaci, da kuma abin da yake lazimtan musulmai a bayan musulmi ya rasu, na haccin a yi masa wanka, a yi masa likafani, sannan a yi masa sallah. Wanda mun tsaya bayan mun kammala bayani da gane da abin da ya shafi wanka da likafani, sallah kuma za mu karanta daga abin da malam ya ce daga littafi. Malam ya ce, wa salatu janazati fardun ala al-kifayati, sallar jana'iza farali ne amma farali ala al-kifaya, wato wanda sashin musulmai ke iya ɗauke wa sashi. To, gabanin nan mu sani cewa a Malikiya suna cewa ƙa'ida ce wanda duk ya wajaba a yi masa wanka, a yi masa littafani, to yana wajaba a yi masa sallah. Duk wanda ba za a masa wanka, a masa littafani ba, to ba za a masa sallah ba. Suka ce wannan kuma gawa ce kala 4, wanda ba za a musu wanka ba da likafani, don haka ba za a musu sallah ba. Gawa ta farko daga cikin 4 suka ce, jaririn da aka haife shi bai fado da kuka ba, istihlal, fadowa da kuka wanda aka saba na jarirai, sai aka haife shi shuru bai yi kuka ba. To, in ka ji an haifi jariri bai yi kuka ba, ma'ana ya mutu fa kenan. To, ba wai wanda daga baya kuma sai ya kuka ba, a'a, ana nufin ya mutu, da ya sauko ko irin kukan nan na farko bai yi ba. Suka ce wannan ba za a masa wanka ba, ba za a mai likafani ba, ba za a masa sallah ba, sai dai kawai a toni rami a suturta shi don kar ya ware. Malikiya sun kawo wannan duk da cewa su sun yi kiyasi ne akan gado. A mas'ala ta gado,
ba wanda yake gado sai wanda ake da tabbatin rayuwarsa bayan mutuwar wanda za a gada. Sharadi ne mutum ba zai yi gado ba sai ana da tabbatin ya rayu a bayan mutuwar wanda zai gada, ko da ko rayuwar daidai da kiftawar ido ne. Da haka sai malaman ilimin gado suka zo magana a kan yaron da aka haife shi, yaron da jaririn da ubansa ya mutu da cikinsa. Domin ita rayuwa a wajen malaman gado kala biyu ce, akwai rayuwa ta hakika irin wannan wacce muke yi, akwai rayuwa ta kaddarawa irin ta jaririn da ke cikin ciki. To idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa, ya bar ƴaƴa biyu a waje da cikin ɗaya, za a ce rayuwar biyun nan rayuwa ce ta hakika, rayuwar na cikin nan kuma rayuwa ce ta kaddarawa. To wannan wanda yake ciki a za a kaddara masa rayuwa, idan ya fito da rai ko da kiftawar ido ne to zai gaji ubansa, idan ya fito ba rai to ba zai gaji babansa ba. To yadda sababar take shi ne, menene alamar ran? Jumhurin malamai suka ce alamar ya zo da rai shi ne ya rausa sowa, wannan kukan da zai yi ko da sau ɗaya ne ce ya sai mutu, shikenan ya zo da rai zai gaji ubansa. Don haka sai suka ɗauko wannan hukuncin sai suka ɗora a babin jana'iza, suka ce daga nan kuma za a yi masa wanka, a yi masa likkafani, a yi masa sallah, a kai shi makabartar musulmai a binne shi, saboda ya zama cikakken mutum rayayye wanda ya mutu. Yayin da waɗansu suka ce a'a, ai rayuwa ba a kuka kaɗai take ba, galibi dai jarirai abin da yake fara nuna rayuwarsu a duniya shine wannan kukan. Kafin a ga komai da yake nuna rayuwa sai an ji kuka. Dan haka suka ce shine wa abin da ake la'akari da shi na rayuwa, amma wasu suka ce a wannan fuskar galibi kenan, amma ana iya samun wani dalili ya hana shi kuka kuma yana raye. Wannan kuma gaskiya ne, za a iya haifansa yana raye amma wani dalili ya hana shi kuka, sai sa wannan likitoci ma sai sun jijjiga shi ko sun ɗaki bayansa saboda wannan kukan, suna cewa wannan kukan shine yake tada, shine kiktata na zuciyar, sai ke tada zuciyar. In ya zabura ya yi ihun ne sai ta harba, sai ta fara aiki da bata yi. Daga cikin sa idan ya zo shiru waka sai su ɗake shi, sai su mare shi saboda ya yi. In bai yi ba tada zuciyar da ya za a tashe ta, Allah ya riga ya yi wannan kukan shi ke tashinta, shi ne kiktata ɗinta. To dole a neme shi, sai za su ce neman sa ta kowane hali, saboda in ya samu ɗan lokaci kaɗan bai yin ba, zuciyar ba ta fara harbawa ta fara aiki, mutuwa zai yi. Tunda da yana numfashi da numfashin uwarsa ne, yanzu ana yanke wannan cibiyar da take tsakaninsu, sun raba alaƙa na numfashi da abinci da waje, sun raba, yanzu nasa zai yi. Nasan kuma kukansa ne zai tayar da nasa, in bai yi ihu ba nasan ba zai tashi ba, sai ya mutu. Wannan a likitance kenan kamar yadda suke faɗa likitoci. Kuma haka ne, haka ne shi wannan kukan a shar'ance ya zo dama. Manzon Sallama ya yi magana akan wannan kukan, su kuma a nazarance likitoci sai suka gano daga cikin amfanin kukan shine yana tayar da aikin zuciya, sai ta ci gaba da aiki, ita kuma daga nan ta fara aiki har mutuwa, har sai san da ya mutu ta fara aiki kenan. Ko yana bacci ko baya bacci, ko a kowane hali yake fiti kawai tana aiki ba fashi har sai mutuwa. Kaga wani abu ne haka zai maka aikin dindindin irin wannan, komai za ka ga zai bingire wata rana, komai zai bingire wata rana. sai ku rubuta generator mai da muke fama da shi sai ya sabo katakar hakan din ma ba wai 24 hours yake aiki ba da mu kashe huta amma sai ka biya ba sai to anan sai suka ce akwai waɗansu alamomi da za su iya nuna rayuwa in aka yayi motsi hannunsa ya motsa ko kafarsa ta motsa ko bakinsa ya motsa to ya kamata a yi la'akari da cewa wannan rayuwa ce amma malikiya suka ce sam to in ba kuka yayi ba ko hannunsa yayi motsi matacce ne amma zance mai inganci duk abin da yake nuna rayuwa idan ya bayyana fitar jariri daga baya sai ya mutu to za a dauki wannan rayuwar ta sa matsayin rayuwa don haka a cikin ilimin gado yana da gado mu bar wancan bangaren mu dawo bangaren mu na sallar jana'iza sai malikiya suka yi kiyasi na wannan magana ta gado sai suka yi kiyasin ta sai suka sanya ta a wannan babin na sallar jana'iza suka ce kamar yadda kukansa ke sa yayi gado haka kukansa ke sa ayi masa sallah ayi masa wanka ayi masa likafani a masallah to amma nan yasi ne ma alfarik domin shi gado abinda ake bukata sharadi shine rayuwa rayuwa shine sharadi na gado ita kuma sallah ko jana'iza ba sharadi bane rayuwa ba sharadi bane cewa sai idan ka rayu ka mutu sannan a ma jana'iza jana'iza haƙƙi ne na musulmi da ya mutu ko da an haifi yaro a ce bai yi kuka ba bai zo da rai ba aka haife shi matuƙa shi mutum ne matuƙa shi halitta ce ta mutum to mutum ne mutuwa yayi mutuwa yayi dan haka ba sharadi bane sai ya zo da rai sannan ya ce samu haƙƙi irin na musulmai matuƙar ya zo mutum shi yasa wasu malaman ma suka ce matuƙar abinda aka yi barinsa ya haura wata uku to mutum ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane ɗayanku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana gudan mani sannan ya zama 40 yayi 40 yana jini sannan yayi 40 yana tsoka sannan a turo mala'ika ya busa masa rai 40 sau 320 ko wata hudu kenan ko da wato cikin wata na hudu in ya haura wata uku cikin wata na hudu wato 40 na uku idan suka shiga da kowane lokaci rai zai iya zuwa ba wai sai ya cika 40 din ne sannan a busa rai ba in ya tsallake 42 ya shiga 43 to a kowace rana cikin 43 nan za a iya busa masa rai to shi yasa suka ce idan ya haura wata uku to zai iya zama mutum don haka yana da haƙƙi irin na mutane tunda annabi sallama ya ce sai a turo fayusanu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha sai a turo masa mala'ika ya buta masa rai kenan an masa rai kaga duk wanda aka halicce shi halitta irin tamun nan aka busa masa rai a cikin mata musulma tana da hukuncin musulmai tana da hukuncin musulmai an halicce shi an masa rai haifansa ne kawai ba yi ba turan da aka haife shi yana da haƙƙin musulmai za a yi masa wanka a yi masa sallah a yi masa wanka a mallaka fani a masa sallah kuma a kai shi makabartar musulmai amma a malikiya ko da zai zo cikakken mutum gashi nan tumbule ne kawai ya zo ba rai ne suka ce kawai sai dai a yi masa ainihin binnewan gashi to zance mai inganci wannan gawa ta farko ba ma tare da malikiya kan cewa duk jaririn da bai yi kuka ba ba za a yi masa wanka da likafani da sallah ba a mu abin da muke cewa muna tare da malaman da suka ce duk jaririn da halittarsa ta tika ko da bai zo da rai ba za a yi masa wanka za a yi masa likafani za a yi masa sallah kuma za a kai shi makabatar musulmai a binne shi. Gawa ta biyu, malikiya suka ce shahidi. To wannan da ijma'in malamai babu jayayya kan wannan, cewa shahidi wanda ya mutu a fagen yaƙi nan ma shahidul harbi, domin shahidi kala-kala ne. Shahidul harbi, shahidi da ya mutu a fagen yaƙi tsakanin musulmai da kafirai, to ba a masa wanka, ba a masa sallah, za a binne shi a cikin kayansa, a cikin jininsa, kayansa ne likkafaninsa, a cikin jininsa za a binne shi, ba za a wanke shi ba. Wasu malamai ma suka ce haramun ne wankansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanke gawar shahidi, sannan ba za a yi mata sallah ba. Gawa ta uku, gawar kafiri. Kafiri ko ahlul kitabi ko mushriki, idan ya mutu, to ba za a yi masa wanka da likkafani ba balle a masallah. Tunda ba za a mar wanka da likkafani irin namu na musulunci ba, to ba za a masa sallah ba. Saboda maganar da muke yi shine wanda aka yi masa wanka da likkafani shi ake wa sallah, wanda ba za a mar wanka da likkafani ba, ba za a masa sallah ba. Gawa ta hudu ta ƙarshe ita ce gawar, wato gawar da aka rasa mafi yawan jiki. Gawar da aka rasa mafi yawan jiki, kura ta cinye ko zaki ya cinye shi, hannun kawai aka samu, ko kafar shi kawai aka samu, ko kansa kawai aka samu, ko daga jirgin sama ne ya dare da su, ya rabe da su, sau shi kenan sai gashi kawai cinyarsa kawai aka samu. Ko kada a cikin ruwa ta kama shi, sai cinyarsa da ƙafarsa aka samu. Irin wannan mafi yawan jikinsa babu, to wannan babu wanka, babu likkafani, ba sallah. To za a tona rami ne a binne shi don kar ya yi wari, kabarinsa cikin kurarsa shi ne kabarinsa. To don haka anan sai mu shiga magana akan sallah. Ita sallar jana'iza malam ya ce farali ne kifaya. Shi farali, kamar yadda muka sani a wajen malamin usul, bisa la'akari da mutane masu aikata shi haka suka shigi, akwai farali da yake kan kowa, wani baya ɗauke wa wani, kamar sallolin nan guda biyar na farilla. Akwai farali kuma da yake kan kowa amma wani yana ɗauke wa wani, faralin da yake kan gaba ɗaya amma wasu suna ɗauke wa wasu, shine kamar ita wannan sallar jana'iza da muke magana a kai, da wankan gawa, da likkafani, da sallar, da zuwa abin ne, farali ne akan mutanen gari. Idan wasu sun yi, to ya faɗi akan wasu. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya sanya mana faralin irin haka. Akwai faralin da dole sai na yi, kai ma sai ka yi, akwai faralin da kuma in ka yi, to ni ya faɗi a kaina a matsayin farali. Sai dai a buƙatun da yinsa a matsayin sunna don na samu lada. To ita sallar jana'iza, kamar yadda aka ce farilla ce ta kifaya, kamar yadda Annabi sallama ya ƙi yin sallah a wani wadda ya tambaya akwai bashi a kansa, aka ce eh, ya bar abun biya, aka ce bai bari ba, ya ce sallu ala sahibikum, yo dan uwanku sallah, sai umarni da yin sallar. Kamar yadda wata ran kuma yace da su, inna akhakum bil habashati mata fa qumu fa sallu alayhi, dan uwanku a Habashi yau ya mutu, ku tashi ku yi masa sallah. Sai umarni da yin sallah wa Najashi ya wuce gaba aka bi shi baya. Hakan nan hadisin sallu ala man qala la ilaha illallah, ku yi sallah akan duk wanda yace la ilaha illallah, duk da wasu suna da rauni, amma dai ire-iren wannan hadisan sun nuna cewa sallah ta janta gawa ga musulmi, wato farilla ce. Da su hadisin haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne, daga ciki akwai ainihin wato
wannan da yi masa sallah ko jana'izarsa idan ya mutu. Wa arkanuha arba'a, rukunan sallar gawa guda hudu ne, an-niyyatu niyya, kowace ibada ba ta yiwa sai da me? Sai da niyya. Innamal a'malu binniyyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa arba'u takbiratin, da kuma kabbara guda hudu. Mafi karancin kabbarar da ake yi a sallar gawa kabbara hudu, amma ana iya biyar, ana iya har bakwai, amma mafi karancin kabbarbari guda hudu ne. Wadu'a bainahunna, rukuni na uku addu'a tsakanin kabbarbarin. Wassalamu, rukuni na hudu sallama, kun ga niyya, sai kuma kabbara hudu daga ciki har da kabbara harama din, ko yawa kabbara hudu sannan kuma addu'a sannan sallama. Duk wanda ya fahimci sallar gawa a haka, to ba za ta bashi wuya ba. Kai niyya, kai kabbara hudu, sannan kai dinga yin addu'a tsakanin kabbara da kabbara sannan sallama. Haka ne ake yin sallar gawa. Abin nufi anan shine addu'ar, ko an gaya ma mai zaka ce ko ba gaya ma mai zaka ce ba, ba a ce dole sai lalle ga abin da mutum zai faɗa na addu'a a sallar gawa ba. Kai kokari dai kayi ta larabci, tunda sallar ba a sallar da Hausa, dan haka sai kayi ta larabci: Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ko iya wannan kai ta faɗa kai addu'a: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu, in ka ƙara wa nawwir qabrahu wa wasi' mudkhalahu. Ka zo kana ƙarawa saboda kana ka dan fahimci addu'o'i, to duka abin da ake bukata dai shine kayi masa addu'a a wannan mamacin. Yana tsananin bukatar addu'arka tsakanin kowace kabara da kowace kabara, ko baka canza salon addu'a ba. Kace Allahumma ighfir lahu warhamhu, ka sake kabbara kace Allahumma ighfir lahu warhamhu, ko baka canza salon addu'a ba, abin da ake bukata ka zo da shi shine yin addu'a. Sai dai kawai abin da malikiya ba su zo da shi ba shine karatun Fatiha. Karatun Fatiha farilla ne a sallar gawa, kamar yadda yake farilla a kowace sallah. Saboda Annabi alaihi salatu wasalam cewa ya ce: la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Kuma sallar janaiza sallah ce, ana mata kabbara harama, ana mata sallama. Haka sallar janaza kabbara ce, a sallah ce sai da tsarki ake yin ta. Ana mata kabbara harama, ana yi mata sallama, da yaya za ka raba ta da sallah? Saboda ba ruku'u ba sujjada, ita ma sallah ce. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: babu sallah ga wanda bai yi Fatiha ba, hatta janaiza ita ma sunan ta sallah. Ke sa ma malam ya ce: babu salatin janaza. Ke sa malam ya ce: babu salatin janaza, babun sallar janaza. Kun ga ba mai mamaki me yasa aka ce mata sallah, sallah ce. Haka in an faɗi wani hukunci da ya game salloli, ita ma ta shiga ciki. An fahimta? Ita ma ba a magana a cikinta, ba a tusa, ba a cin abinci, ba a shan ruwa. Ina? E, alwala, sai sa nace tsarki. Ita ma sai mata tsarki shine sai an yi alwala sannan a yi ta. Ta haka ita ma sallah ce. Kar wani ya ga ana yin ta da takalmi ya tsammanin ta ban mata da tafarilla. Tafarilla ma ana yi da takalmi ya yi. Tafarilla ma ana yi da takalmi. Yadda takalmin da za ka tsaya ka yi sallar gawa da shi, za ka iya sallar farilla da shi a haka. Sallar gawa kawai rena ta aka yi kesa. Kesa kowa sai gan shi da takalminsa. A nan baya tunanin cewa takalmin da najasa a jiki ko babu, kuma fa sai da ya alwala. Inda za a iya sallah da takalmi mai najasa, ai da babu kanta ka yi alwala. Kai ma sai da kai alwala ka zo za ka yi. Ka yarda a yi sallar gawa da takalmi, to haka sallar farilla ma. Takalmin da kai sallar gawa da shi, in ka ga dama ka yi sallar azahar da shi ba komai. Idan ka samu shakka ka ga ba za ka iya azahar da shi ba, to me yasa ka yi sallar gawa da shi? Ita ba sallah ba. Ita ma sharaɗi ne sai da tsarki a yi ta. Don haka yinta da takalmi ba wani, ba wai rashin muhimmancinta ba ne, ko kuma rashin wajibcin tsarki a cikinta ya jawo haka, a'a. To mutane dai suna ganin tunda a tsaye ne ba ruku'u ake, ba sujjada ake ba, shikenan suka zaɓa kansu yi da takalmi.
ko ba haka ba malamai kuma tunda sun san dama ana sallah da takalmi kowace sallah ma yasa ba su ce a bari ba amma ba wai wata sunna bace yin sallar gawa da takalmi ba wata sunna bace a kawai dai sallah kowace ma ana yi da takalmi ba na ba kawai bukata shine ka tabbatar da tsarkin takalman ka shikenan dan haka sallar jana'iza sallah ce ana mata karatun Fatiha to idan mutum yayi kabbarar harama yayi karatun Fatiha to sauran kabbarori sai ta addu'a kawai wannan Allahumma ghfir lahu warhamhu din ina shelanta jara nakan ji da yawa ana cewa Allahumma ghfirhu Allahumma ghfirhu wannan nakan ji a bakin mutanen cikin gari har a bakin malamai har a gidan radio Allahumma ghafirhu ita kuma al-ghufran tana yin ta'addi da lamun Allahumma ghafir li Allah ka gafarta min ba za a ce Allahumma ghafir ni ba sai ce Allahumma ghafir li da lamun Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir li fulani Allahumma ghafir lana Allahumma ghafir lahum lahunna لهما لنا لكم غفر الله لكم يغفر الله لنا ولكم sai da wannan lamun din ba a dibanta haka kawai Allahumma ghafirhu amma ita warhamhu ita kuma haka take ita bata da lamun warhamni warhamhu warhamhuma wa qur rabbirham huma kaga ba ce rabbirham lahumma ba kaga ce wa qul rabbirhamhuma an gane ko yawa amma ita kuma al-ghufran rabbana ighfir li wa liwalidayya rabbana ighfir li wa liwalidayya sai da wannan lamun da haka zaka ce allahumma ighfir lahu warhamhu malaita wa yad'u bima tayassara sai addu'a da abin da ya saukaka da iya nan mallan ya fada ya gama babin jana'iza daga nan haka da shikenan ma da yace wa yad'u bima tayassara yayi addu'a da abin da ya samu ya saukaka shikenan to amma mallan sai ya tafi risala sai ibnu abi zaid al-qayrawani sai ya kwaso abu addu'o'in nan da mai risala ya kawo to kaga shine daga nan sai sallar gawa ta gagarin mutane yanzu nan muka dinga karanta addu'a anan sai ka kwamace ka haddace bakara saboda qur'ani ya fuso cin haddacewa to daga nan in mutum bai fahimta ba sai ya tsammanin sai ya iya wannan ne sannan ya iya sallar gawa in bai iya wannan ba to ya kwamace ya je tsaya haka kirim kawai yana kallon liman din yana jira ayi sallama in an yi kabbara ya ce shi ma Allahu akbar sai ya shiru dira ki kawai ki ayi sallama alhalin ga wannan tana buƙatar kowa da yake tsaye a kanta ba daidai bane ba ka je ki kirim kawai ka shiru ka tsaya a kai ma za ka yi ta kokarin lalubowa kana Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu kai ta mai ta hakan iya wannan kasari kisa da mallam yace sai addu'a da abin da ya samu da abin da ya sauka shikenan karatu ya kare amma sai yace wastahsana ibnu abi zaid yasa zamu karanta addu'o'in nan a gurguje saboda mu gama mi sallah mu abuna mu koma gida malace wastahsana ibnu abi zaid sai shi dan abu zaid ibnu abi zaid al-qayrawani kenan mutumin qayrawan mai littafin risala malaike wastahsana sai ya kyautata fi risalatihi a cikin littafin sa risala na mazhabar malikiya mun san littafin an ya kula mai sallar gawar ya ce kun ga nan ba da liman ka da yake ba a wanda yake karatun liman ne wannan duk mai sallar gawa ibnu abi zaid ya kyautata shi yana ganin ya kyautu gadun mai sallar gawa ya ce kamar yadda ya kawo a cikin littafin risala sai ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya. Saboda dai ana son hamdala, ana son godiya wa Allah, Fatiha ne ba za a karanta ba, Malikiya ba a karatun Qur'ani a sallar gawa. Amalikiya ba a karatun Qur'ani a sallar gawa. Da can muna yara, ni dai yanzu kuma daga baya ina ta karatu ban ji so ba. Cewa da can muna yara ana ce mana ai abin da yasa ba a karanta tabbatiya da a sallah, saboda ai karatun sallar gawa ne. Musan mun tashi aka muka tashi a al'ada ba a karanta tabbatiya da a sallah. To amma kuma ban san ina aka samu wani abu ba. Ni dai har yanzu ban iso ba. In gani a karatu an ce ba a karanta tabbatiya da a sallah, ni ban taɓa gani ba. Ko ban taɓa ji ba. Dijiye jina na maluma ban taɓa ji ba. Kunne na ban taɓa gani ba da ido na. Amma da can muna ji ana cewa ai tabbatiya da ita abin da yasa ba a karanta ta a sallolin farilla da nafila ita karatun sallar gawa. To kaga gawar da aka karanta mata tabbatiya da ai ta fige sun ta. A rasa sura da za a zabo gawa sai tabbatiya da abila habun wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba yasla naran zatal haji. Ka tsaya akan mutum kana cewa sai yasla naran, kai da ake nema ka masa addu'a kana cewa sai yasla naran zatal haji zai shiga wuta. Kaga abin da zaka ga babu hikima a ciki. Tabbatiya da sura ce kamar sauran suran Alkur'ani mai girma, in ka so ka karanta ta a sallah, in ka so ka batta, ban san wani abu da ya hana karanta ta a sallah ba. In banda dai kamar yadda ni ban ci karo da yadda aka hana ta karanta ta a sallah ba, haka kuma ban ga yadda Manzon Sallama ya karanta ta a sallah ba. Duk a yadda za ga sallah Annabi Sallama ya karanta sura kaza, ya karanta sura kaza, makwabtanta kullun yana kan karanta su. Kul huwa da falaki da nasu, amma wa za ka ji an ce ya karanta da tabbatiya da ba. Allahu alam. Amma dai sura cikin surorin Qur'ani, wanda ya ga dama ya karanta Al-Qur'ani. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Mun ce sau gida ne shi. Alhamdulillahi alladhi amata wa ahya, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kashe kuma ya raya. Walhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta, kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda yake raye matattu. Lahu al-azamatu wal kibriya, shi yake da girma da kasaita. Duka al-azama girma ne, al-kibriya duka girma ne. Wal mulku mulki ma nasa ne. Wal qudratu was sana'u, da iko da dukkan yabo nasa ne. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi kuma mai iko ne akan komai. Wai wannan maimakon Fatiha ce. Saboda ita Fatiha ai ta fara ne da yabon Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kuma tunda a Malikiya ba a karatun Qur'ani a sallar gawa, don haka shi kuma Allah idan za a roke shi ana son a fara da yabonsa. Don haka ga wani abu madadin Fatiha na yabo wa Allah kafin a faɗi bukata. Duk sanda za ka roki Allah ana son ka gabatar da masa fadanci na yabonsa. Kai salati wa manzansa sai ka miƙo ƙoƙonka. Amma ba ka zuwa so ka ce ya Allah, ya Allah, wannan zaɓe dai ya Allah. To ai ya kamata shi Allah ɗin ka yabe shi, kai masa fadanci, kai masa kirari, sai kuma kai salati wa manzansa. To daga nan kuma kai me taka bukata sai ka faɗa abin da ya bi tafiya kiliya. Shine mala yace sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai daɗin tsira wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammadin, da kuma iyalan Muhammad, wa barik ala Muhammadin, kai albarka wa Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ala ali Muhammadin, da kuma iyalan Muhammadu, kama sallaita wa rahimta wa barakta, kamar yadda ka tsirar kajikan ka albarkaci ala Ibrahim, Ibrahim, wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Kamar yadda muka sani wannan salati ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, in banda shi malam ya dan abin nan ya dan zo da wani abun da babu shi daga cikin abun da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Na salatin duka salatan da suka zo wajen kala bakwai babu warham a cikin su. Salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita wa barakta babu warhamta, ko kace kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, ko kace kama sallaita salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta, wato ka raba sallaita da barakta, ko kace allahumma salli wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta, ka hada kan ka hadana, amma babu warham. Allahumma innahu abduka ya Allah, wannan bawanka ne, wabnu abdika kuma dan bawanka, wabnu amatika kuma dan baiwarka, anta khalaqtahu kai ka halicce shi, wa razaqtahu ka arzuta shi, wa anta amattahu kai ka kashe shi, wa anta tuhyihi kuma kai zaka raya shi, wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi, kuma ya Allah kai ne mafi sanin sirrinsa da kuma wato abin da ya bayyana, sirrinsa da bayyanansa kai ka fi kowa sani. To kaga wannan ma har yanzu Allah yana son haka, gabanin ka gaya wa Allah bukatarka, Allah yana son fadanci. Kaga yanzu wannan mutumin kafin ka fara tukunna roƙa masa wani abu a wajen Allah, bayan ka yadda Allah shi bima huwa ahluhu, kai kirari wa manzo, kai salati wa manzo Allah sallama, yanzu wannan wanda zaka man sallar, kana ƙara nuna wa Allah madaukakin sarki wannan mabukacinsa ne, mabukaci ne a wajensa, bawansa ne, shi ya kashe shi, shi ya ra, shi ne mai raya shi, shi ya san sirrinsa, shi ya san bayanansa, ka ɗauki dukkan lamuransa ka miƙa wa Allah, kaga kana ƙara buɗe kanka ƙofar a saurare ka. Allah yana son kai masa fadanci da kirari kafin ka ga masa matsalarka, ka gama sallama, ka gama miƙa wuya, sannan zai ka faɗi damuwarka. To shine sai ka ce ji'inaka shufa'a alahu, ya Allah mun zo maka muna masu ceto a gare shi, fashaffi'na fi, ya Allah ka karɓa mana cetonsa. Allahumma inna nastajiru bihamli jiwarika, ya Allah muna neman mafaka da igiyar mafakar da ke wajenka, aljuwar anan shine mafaka, tsaro, muna neman mafaka da kariya da igiyar kariya da ke wajenka. Innaka zu wafa'i, ya Allah kai ma'abocin cikawa ne na alkawari, wa zimma kuma kai ma'abocin daukan nauyi ne, kowane irin nauyi zaka iya dauka ya Allah. Allahumma qihi min fitnatil qabr, ya Allah ka tsare shi daga fitnar kabari, wa min azabi jahannam ka tsare shi daga azabar jahannama. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ka gafarta masa, kun ga na maghfir yazo da lahu, warhamhu ka ji kansa, wa'fu anhu, ya Allah kai masa afwa. Kaga al-ghufran shine me, al-ghufran gafarar zunubi, gafarar zunubi yana nufin a lullube su, a suturce su kar kowa ya gamsu. Rahama kuma shine a baiwa mutum aljanna, shine a masa rahama. Wa'fu anhu ita kuma afwa shine a kawar da kai kar a yi masa hukuncin laifin nasa. Dukkan wannan abubuwan kana bukatar sa wajen Allah, ina bukatar su. Zunubaina, zunubanka muna son Allah ya lullube su kar kowa ya san su a gobe kiyama, kar ya fallashe mu, wannan gafara kenan. Sannan in Allah ya ga dama zai iya lullubewa ba wanda ya sani sai shi, sannan ya azabtar da mai zunubin tunda ya san an yi. To in ya lullube din ya suturta mu, to muna son kuma ya kau da kai kar ya mana hukunci, shine afwa. Idan ya lullube ya suturta ya kuma kau da kai ya yi afwa, bai ɗauki wani mataki ba, to a hakan nan fa ba ma binsa bashin wata ni'ima, sai idan ya ji kai, shine jin kan, shine kuma sai ya tsinduma mu a cikin ni'imarsa, ita ce aljanna, shine jin kan. Yasa muke bukatar gafara, muke bukatar afwa, muke bukatar rahama, shine ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'atihi ya Allah ka amintar da shi afihi ka amintar da shi wato yanzu ya mutu muna mai sallah in yaje kabari ya Allah ya samu aminci kare fitanci barazana kare rayuwar barzakhu a cikin tashin hankali idan an tashi kiyama idan an tashi kiyama ya Allah ka amintar da shi kar ya tashi a cikin tashin hankali da barazana ya tashi a cikin aminci shine wa'az ka amintar da shi in a duniya ce aka ce wa'afihi to kaga wannan neman lafiya ne amma mutun ya riga ya mutu to neman zaman lafiya ne wa akrim nuzulahu ya Allah ka karrama masaukinsa da za a kai shi kabarin nan ka karrama shi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ibawa wanda yake mu'mini ya amsa tambayoyin da aka yi masa za a yi masa shimfiɗi daga gidan aljanna za a sa mai sutura daga gidan aljanna za a bude masa haske daga gidan aljanna za a bude masa hanya yana shan sanyi da kamshi na gidan aljanna kaga an karrama masaukinsa wa akrim nuzulahu ya Allah ka karrama masaukinsa wa wasi mudkhalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa wannan dan tsukukun da za a saka shi na daki ka yalwata masa shi bayan an rufe shi an binne shi an tashe shi an mayar masa ransa ya samu wajen ausa amma ya kunu ya samu wajen wuri ne mai yalwa mai fadi da fantama ya wasi mudkhalahu ya Allah ka yalwata mashigarsa wa ghsilhu bima'i ya Allah ka wanke shi da ruwa wa thaljin da kankara wa bardin da raba wannan usulubi ne na wato nema masa sanyi da sauki wa nafihi min adh-dhunubi ka tsaftace shi ka take shi daga zunubai wal khataya da zunubai duka ɗaya ne adh-dhunub wal khataya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas kamar yadda tufafi fari ake tsaftace shi daga dauda ya fito tas to shi ma Allah wannan bawa naka ka wanke shi daga zunubai irin wancan wankewa wa abdilhu daran khairan min dari ya Allah ka canza masa gida da yafi gidansa alkhairi da ya bari a duniya wa ahlan khairan min ahlihi da iyalan da suka fi iyalansa alkhairi duk wanda ya mutu yana bukatan gidan da yafi gidansa na duniya ko ya gidansa na duniya yake duk wanda ya mutu yana bukatan iyalan da suka fi iyalansa na duniya ko da ya iyalansa suke kuma hakan din baya hana iyalansa su iso shi ba ana nufin a wannan addu'ar ya Allah a kiyama ka canza masa iyalan idan ba waɗannan bane su kuma su je su san ta yi a ma'ana ana nufin yanzu da ya tafi nan iyalai da za su ɗebe masa kewa a rayuwar barzakh har zuwa an tashi ayi hisabi ya shiga aljanna ya Allah ka zo masa da waɗansu da suka fi na gida alkhair sannan ga na gidan sun samu aljanna sun samu zama da shi su ma ga su ga wanda suka fi su alkhairi kuma an fahimta wa zawjan khairan min zawjihi da mata da tafi matarsa alkhair ko da matarsa za ta shiga aljanna tare da shi to ana roƙa masa Allah ta'ala ya ƙara masa daga matan aljanna shine manufar addu'a wannan addu'a da muka karanta tun daga Allahumma ighfir lahu warhamhu addu'a ce tabbatacciya Annabi sallama yana karanta ta a sallar gawa Allahumma in kana muftinan fazidti ihsani sai malam yace ya Allah idan wannan mutumi muhsinan mai kyautata aiki ne fazidi ihsanihi ya Allah ka ƙara masa a cikin kyautatawarsa kuma dama kyautatawa Allah da dadi yake ko lilladina ahsanul husna wa ziyada to ya Allah ka dada masa a kyautatawarsa wa in kana musian idan kuma ya kasance mai sabo ne wannan bawan naka da muke wa sallah fatajawaz an sayiatihi ya Allah kai masa rangwame daga zanubansa ya Allah ai masa kawaici daga zanuban nasa Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah wannan bawa naka ya sauka gare ka wa anta khairun manzulin bihi ya Allah kuma kai ne mafificin wanda ake sauka a wajensa duk wani mai masauki ba ya Allah ba to gashi ya sauka gare ka wa anta khairun manzulin bihi kai kuma kai ne mafificin wanda ake sauka a wajensa faqirun ila rahmatika ya Allah wannan bawa mabukaci ne zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an adabihi kai ko ya Allah mawadaci ne daga yi masa azaba yi masa azaba ba zai kare ka da komai ba rashin yi masa azaba ba zai cutar da kai ko ya rage ka da komai ba dan haka kai wajen yi masa azaba mawadaci ka wadata ba ka da wata bukata a cikin yi masa azaba shine anta ghaniyun an adabihi kai mawadaci ne daga yi masa azaba wato ba ka da wata buri ko wani biyan bukata ko wani jin daɗi ko wani karuwa cikin yi masa azaba kawai Allah yana yi wa bawa azaba ne saboda adalci yana yi wa bawa ni'ima ne saboda falala amma Allah baya yin azaba saboda ya more ko saboda ya karu ko saboda kai ya cutu ko saboda in bai yi azabar ba yanzu to yanzu wuta an yayi asarar ta kenan to yanzu kenan an halaka dukiya a gidan wuta an ce an fasa yin azaba ta zama asara Allah ba shi da asara rashin azaba ba asara bane a wajen Allah ma ya fadullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai dai muku azaba in duk kun gode kun yi imani da duk duniya za a gode wa Allah ya imani duk a shiga aljanna ya rufe gidan wuta ba shi da asara me zai yi da yin azaba wa bayi ba abin da zai da yin azaba da bayi Allahumma thabbit 'inda al-mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da furutin sa yayin tambaya wala tabtalihi fi qabrihi kar ka jarrabe shi a cikin kabarin sa bima la taqata lahu bihi da abin da ba shi da iko a kansa wa alhiqhu bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sadar da shi da annabinsa Muhammad ira da annabin Allah tabbata gare shi Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah karka haramta mana ladansa wala taftinna ba'dahu kar kuma ka fitine mu a bayan sa taqulu zalika bi ithri kulli takbirati malaiti zaka fadi wannan a bayan kowace kabbara in kai kabbara farko haka zaka karanto zuwa nan ko zuwa wala taftinna ba'dahu in kai kabbara ta biyu ma haka zaka karanto in kai kabbara ta uku ma haka zaka karanto to kaga sai ina ganin gaskiya sallolin cikin garin ma ba haka yake ba dan shaf shaf ake abuna eh in sha Allahu akbar ta an dan yi shigo ga garin Allahu akbar dan wannan gabaki dayan ta in kace zaka karance ta in Allah ya yarda sau daya kan ka gama wani ya gama sallar gaba dayan ta mu ga ta fadi kama mallan yace zaka fadi wannan bi ithri kulli takbira a bayan kowace kabbara wa taqulu ba'da ar-rabi'ah sai kace bayan kabbara ta hudu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafarta wa rayayyen mu wa mayyitina da mataccen mu wa hadirina da wanda yazo mana nan wa ga'ibina da wanda bai halarci nan ba wa saghirina da karamin mu wa kabirina da babban mu wa zakarina da namijin mu wa unsana da macen mu innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana kai ka san majuyar mu kai ka san makomar mu mutaqallabana wato in mun tashi daga nan kai ka san ina ne ina za mu juya ina za mu yi wa maswana kuma kai ka san makomar mu in mun bar gidan duniya a gobe kiyama wa ghafir lana wa liwalidina ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu wa liman sabaqana bil imani da duk wanda ya riga yayin mu da imani maghfiratan azman gafara ta gaba daya shine maghfiratun azman gafara ta gaba daya wanda ba a bar shauran komai ba na zunubi
walil muslimina wal muslimat ka gafarta wa muslimai maza da muslimai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'i minhum wal amwat rayayyun cikin su da matattun cikin su Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah wanda duk raya shi a cikin mu fa ahyihi ala al-islam to karaya shi akan musulunci wa man tawaffaytahu minna ya Allah duk wanda ka kashe shi wa man tawaffaytahu duk wanda ka kashe shi fa tawaffahu ala al-islam ya Allah ka kashe shi akan musulunci wa a'idna bi liqa'ika ya Allah ka arzuta mu daga muwa da kai wa tayyibna lil mauti ka dadada mu ga mutuwa wa tayyibuhu lana kuma ka dadada mana ita mu mutuwa ka dadada mu gare ta ka ji dadin mu mu ma ka dadada mana ita mu ji dadin ta mu da mutuwa ba wanda ba a hadin da tsiyatsiya ba mutuwa tana so na ta dauke ni nima ina so ta dauke ni shine ka dadada ta a gare mu ka dadada mu a gare ta waja'al fihi rahatana ka sanya cikin mutuwa hutun mu yake wa masarratana da farin cikin mu kenan kuma to sallim sannan sai kai sallama wannan kabbarar karshe kenan sannan no tara to mun kusa wannan kabbarar karshe kenan kimalla ce wa in kanati salatu ala imra'atin qulta idan ku sallar a mace ce sai ka ce allahumma innaha amatuka ya allah wannan baiwarka ce maimakon innahu abduka da muka yi a baya sai ka ce amatuka sai komai na namiji sai ka mai shi na mace kaga wannan zai gwani sun mace ta mada bi zikriha sannan sai ka ci gaba da ambaton mace ala ta'anifi akan lamirin mata ghaira annaka la taqulu wa abdilha zawjan khairan min zawjiha sai dai kuma kaffaka ce Allah ka canza mata miji da yafi mijinta alheri li annaha qad takunu zawjan fil janna li zawjiha fid dunya domin za ta iya zama mata ga mijinta a aljanna wato ga mijinta na duniya za ta iya zama matar aljanna ga mijinta na duniya in ka ce Allah ka canza mata miji kaga can shi namiji in ka ce Allah ka canza masa iyalai da suka fi iyalansa kaga ai za a iya tarayya da iyalan nasa amma ita miji in ka ce a canza mata miji ai ba za a iya tarayya da ba za ta hada mazabi ba kaga dole ka raba ta ka shure wancan mijin ne kenan kaga ka masa kafar Kano to shi yasa mallai ce a namiji zaka iya to Allah ya canza masa mata tunda za a iya bashi in an ga dama 100 ma aljanna shi ba matsala amma mace dole miji ɗaya ne ko aljanna ma mun kace a canza mata miji a aljanna ka zo ka sa ta gaba kana mata sallah ta yin da Allah wa zai yadda sai kai sallah matar sa ka zo kana cewa Allah ka canza mata miji ai ba da zai yadda da wannan zai yi wuta kasance mata a gare shi a aljanna wa nisaul jannati maqsuratun ala azwajihinna mata yan aljanna kuma takaitattu ne akan mazajen la yabghina bihim badalan ba sa neman canji ballantana a ce aljanna za ta yi fatar ta samu wani daga wani dan darere ta ce kai na ma wannan ne aka bani a aljanna ina kowace mata mijinta tana ji da shi wa in adrakta janazatan idan ka riski sallar janaiza walam ta'lam baka san ba azkarun hiya am unta namiji ne ko mace ce kulta sai ka ce allahumma innaha nasamatuka ya allah wannan gawarka ce thumma tatamada bi dhikriha ala ta'anis sai ka ci gaba da ambatan lamirin akan mace li annan nasmata tashmalu dhakara wal unsa domin gawa suna ne da ya hada namiji da mace wa in kanati salatu ala tiflin idan kuma sallar akan yaro ne jariri kulta ma takaddama minan niyyati wat takbiri wad du'a sai ka fadi duk abin da ya gabata kama daga niyya kabbara da addu'a ghaira annahu yustahabbu an taqula ba'da as-sana'i 'ala Allah sai dai an so
kace bayan yabon da kai wa Allah can alhamdulillah da muka yi na farko dinnan wassalati ala annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salati wa annabi alaihi salatu wassalam me kun ka ebo inan addu'o'in in kai sana'in kai salatin to ga abin da zaka ce akan yaro allahumma innahu abduka wa ibnu abdika ya Allah wannan bawanka ne dan bawanka anta khalaqtahu kai ka halicce shi wa razaqtahu ka arzuta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tufihi kai ne mai raya shi اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا واجرا يا الله كسانيا شي ga iyayensa salafan magabaci wadhukran da kuma magabaci duk daya ne wa faratan duk magabaci ne wa ajran da kuma lada as-salaf wadhukr walfarat duka kana nufin wanda ya rigaya kasanya shi magabaci ga iyayensa wato magabaci mai amfani magabaci mai alheri ya tafi can dan ya tanada musu masauki wa tsakkil bihi mawazinahuma ka nauyaya ma'aunan su da shi sanadin sa wa azim bihi ujurahuma ka girmama ladan su sanadin sa wala tahrimna wa iyahuma ajrahu kar ka haramta mana da mu da iyayen sa ladan wannan yaro wala taftinna wa iyahuma ba'dahu kar ka fitne mu da iyayen sa a bayan sa اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين الله كسادد شي ده صالحان مغباتن مؤمني في كفاله ابراهيم cikin ƴarrenon annabin Allah Ibrahim wa abdilhu daran khairan min darihi ka canza masa gidan da yafi gidan su alheri wa ahlan khairan min alihi da iyalan da suka fi iyalansa alkhair wa afihi min fitnatil qabr ka amintar da shi daga fitnar kabari wa min azabi jahannama da kuma azabar kabari da azabar jahannama taqulu zalika bi ithri kulli takbira zaka faɗi haka a bayan kowace kabbara kaga in na jariri ne kenan wannan addu'ar ba waccan doguwa da muka yi baya ba taqulu ba'da ar-radi'a sai kace bayan kabbara ta hudu allahumma ighfir li aslatina wa afratina ya allah ka gafarta wa magabatan mu wanda suka rigaye mu wa liman sabaqana bil iman da wanda suka rigaye mu da imani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman ya Allah wanda ka raya shi daga cikin mu to ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu minna wanda duk zaka kashe shi daga cikin mu fa tawaffahu ala al-islam ya Allah ka kashe shi akan musulunci kaga wannan an juya ta ne man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman saboda ai mutuwa da imani ya mutuwa da musulunci in an rayu akan musulunci an mutu akan imani an yi kyakkyawan ƙarshe amma an rayu akan imani an mutu akan musulunci ai kaga an koma baya ga wanda ya fahimta fa lokaci ya kore balle mai ta bayanin me yasa na faɗa ka amma ga wanda yake bibiyan karatukan mu ya san wannan akwai bambanci sosai wa ghafir lil muslimina wal muslimat ka gafarta musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'i minhum wal amwat rayayyu daga cikinsu da kuma matattu thumma tusallimu sannan kai sallama malam yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani to haka ne kamar yadda malam ya ambata kabbara ta farko za a yi karatun fatiha kabbara ta biyu okay haka ne kamar yadda malam ya ambata sallar gawa addu'a ce amma sai dai abin da ya tabbata sunna kabbara farko za a yi karatun fatiha in an so a yi sura in an so a bari kabbara ta biyu za a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zalla kabbara ta uku za a yi addu'a zalla wa wanda ya rasu kai addu'a kaga dama ka haddace waɗannan kaga dama ka haddace wata daban addu'o'i suna nan katakata wanda ake wa matattu sai a yi masa addu'a kabbara ta hudu in kaga dama kai shiru sannan kai sallama in kaga dama kuma kai addu'a nan ma nan addu'a ta karshe in za ka yi an so kai masa kai maka kai muku kamar yadda malam yake cewa allahumma la tahrimna ajrahu wa la tamtinna ba'dahu ko iya wannan ka faɗa sai kai sallama insha Allah ta'ala an kammala sallar gawa Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da muke daidai kuskure Allah ya yafi mana gafarta mana wa sallallahu wa sallama alladhi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was salam wa ala sayyidina nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am insha Allah hadisin da muka ambata dazu sallu ala man qalla ilaha illallah dama yana magana ne akan sallah mutum idan ya rasu ko kuma sallah a bayan sa ko shine tambayar ka to hadisan guda biyu ne ai shi na sallah a bayan sa daban shi na masa sallah ya rasu daban wannan sallu ala man qala la ilaha illa allah na sallah in ya rasu kenan sallu khalfa man qala la ilaha illa allah shi kuma shine na sallah a bayan wanda ya ce la ilaha illa allah Allahu a'lam sana mace sai mijinta ya sake ta tana idda bata gama ba sai ya jinya ya rasu ya matsayin idda ta yake za ta taba ko ba za ta yi ba sannan tana da gado ko ba ta da gado to amsa anan shine idan saki na daya ne ko na biyu kuma ya rasu tana cikin idda to idda ta za ta juya ta koma ta kaba za ta dauko ta kaba daga farko hakan nan za ta yi gadon sa za ta yi gado sa amma idan saki na uku ne to nan kuma sai a duba yaushe ya sake ta yana jinya ne ya fahimci cewa zai mutu dan haka ya cikake kawai dan ya fitar ta a cikin magada da tsiya-tsiya ko kuwa kawai dai abin waƙi'a ce ya sake ta kuma abin ya zo da jinya sai a bincika idan an fahimci cewa mugunta ya mata dan ya tare ta a cikin magada mai wahan shaki mai kuɗi ne kuma suna ɗan takun saƙa ya kwanta jinya ya fahimci jinyar nan ta ajali ce kawai sai ya ga bari ya mata keta kawai ya tare ta daga cikin matansa kar ta samu ko kwabo in ya mutu to kaga in aka gano cewa keta ce to za a ba ta gado za a ba ta gado to wannan idan na uku ne kenan amma in ɗaya ko biyu ne kan ba ma buƙatar wannan binciken take uku lokaci daya ai irin wannan sai a je kotu ba zai abu na ba zai tasiri ba irin wannan mahallin yamma da take uku lokaci guda ya haramta mata gado ya haramta mata kaza ba za a karba ba ba za a karba ba sai na tun a sallar gawa bai samu kabbara gaba daya ba to idan aka sallame zai yi kabar barin da suka wuce masa ba tare da yayi addu'o'in ba in dai idan har zai yi addu'a gawa tana nan sai yi addu'ar ma amma idan ba zai samu yin addu'a gawa tana nan ba sai ya kabar barin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya zo da abin da ya kubuce masa ko kabbara uku ne ko biyu ne ko ɗaya ce ta kubuce masa idan kuma kabar barin ma ba za su samu ba ana yin sallama an dauke gawar to shikenan sai ya hakura sai ya sallama haka Allahu sai sallar janaiza su bi sallah amma ba a tija sallah ba ya halatta an zai sallar janaiza mata su bi sai su tsaya a bayan maza sahun sai yana sahun maza ta baya ya halatta kada da ke hannuna menene ingancin gawar da aka ce kabbaran farko fatiha a sallar gawar da aka ce kabbaran farko fatiha da bi addu'a ga mamaci ta uku addu'a ga dukkan musulmai da suka riga mu mutuwa ta hudu kuma addu'a ga iyaye a wannan ba dai bane kamar da na ambata dai kabbara farko fatiha kabbara ta biyu salati kabbara ta uku addu'a mamaci a tsantsance masa addu'a kuma ita ce ta fi tsawo daga kabbara ta uku zuwa kabbara ta hudu wannan tsakanin shi ya fi tsawo saboda a lokacin ne ake ainihin tsantsance addu'a mamaci idan an yi ta hudu kuma to ba a dadewa in mutum ya ga dama sai ya shiru sai ya sallama in ya so kuma zai yi addu'a to anan ne sai ya addu'a walayayyun musulmai da matattu har da shi kansa a ciki Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka